Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan wannan karo akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumen letter da Aisha Ma'azu da masu sauraron abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ce cewa Najeriya ta ce ta rufe iyakarta da Jamhuriyar Benin ne domin yaki da masu fasfaurin musamman mashin kafa. Kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da rufe iyakan Najeriya da Jamhuriyar Benin? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada amanta a sa alamar tarawa 1 da 1, sannan a jerin lambobin. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Ministan harkokin wajen kasar Iran, Muhammad Javad Zarif, ya bayyana cewa har idan kasar Amurka tana so su koma tattaunawa da ita, to ya zama wajibi ta yi aiki da yarjejeniyar da suka tsayar, wanda ya rage wa Iran damar ci gaba da yunkurin mallakar makaman kare dangi, wanda zai maye gurbin takunkumin da ta kakaba wa Iran. Da yake jawabi a Malaysia a yau Alhamis, Zarif ya zargi Amurka da aikata wa mutanen Iran ta'addancin tattalin arziki. Yayi misali da janyewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a shekara ta 2015 akan tattaunawar da Iran ta amince sakamakon tattaunawar da kasar ta Amurka, Birtaniya, China, Faransa, Rasha, Jamus da gamayyar kasashen Turai suka yi. Trump ya kasance babban mai sukan wannan yarjejeniyar mallakar makamin nukiliya din, inda ya bayyana cewa an baiwa Iran babbar dama, bayan haka kuma ya bar tattaunawar da damarmakin Iran ta mallaki makamin kare dangi cikin sauki. Iran ko ta sha fadin cewa ita nukiliya dinta ba na neman tashin hankali bane, sai dai na sabanin haka. Sannan hankali alamomi na dada bayyana game da irin gwagwarmayar da dan takarar jam'iyyar Democrat zai kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaɓe mai tunkarowa. A baya akan samu kusan mutane 20 da suka tsaya takara, amma yanzu lamarin ya sauya inda ake janyewa daya bayan daya. A jiya Laraba ne Senator Kristen Gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takararta sakamakon rashin masu goyon baya. Tana daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar haiwa wato muhawar da za a yi nan gaba ba a watan Satumba. Bayan ita, babu wani daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar haihuwar ba da suka bayyana ra'ayinsu na ficewa daga takarar shugaban kasar. China ta sake aika jami'an soja zuwa barikin soja ta Hong Kong, yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rikicin siyasa mafi muni tun da Hong Kong din ta koma ƙarƙashin mulkin China a shekara ta 1987. Kamfanin dillancin Zhenhua, wanda yake ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar a yau Alhamis ne, ya bayyana cewa aika jami'an soja da kayayyakin aiki zuwa barikin sojan mutane wanda yake cibiyar kasuwancin ƙasar wani mataki ne na karɓa-karɓa da ake yi da ma'aikatan. Gidan talabijin na jihar ya nuna faifayin bidiyon motocin da yake ɗauke da jami'an tsaro da kuma manyan motoci suna yayin da suke shiga barikin sojan bayan da suka tsallake iyakar birnin Shenzhen. Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta gargaɗi ƙasashen duniya cewa akwai haɗari babba da aka iya kasancewa idan ba su ɗau matakan kariya game da yaduwar cutar ƙyanda ba. Kimanin mutane 365 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya a bana. Wannan shine mafi yawan adadin da aka samu na mutane da suka kamu da cutar tun shekara ta 2016. Kungiyar Lafiya ta Duniya ta ce wannan adadi ya kusan ninka yawan mutanen da suka kamu da cutar so uku a daidai wannan lokaci bara. Duba ga cewa da akwai sauran watanni 4 kafin shekarar nan ta zo ƙarshe, tace da alamun al'amura ka iya muni. Kungiyar tace in banda yankunan kasar Amurka sai karuwar samun cutar ake yi a ko ina a duniya. Director mai kula da sashi da ke kula da magungunan rigakafi da bayanan cututtuka na kungiyar WHO, Kate O'Brien tace sam koma baya ake samu a duniya kuma ba akan hanyar kauda cutar da a zahiri abu ne mai yiwuwa ba kawo shekara ta 2020.
We are absolutely backsliding on the measles situation, and that is extremely worrying for certainly the health of children.
Absolutely. Take cewa babu shakka bayan muke komawa game da yakar cutar kenda kuma lallai wannan al'amari ne mai tada hankali game da lafiyar yara ba ma yara kawai ba har ma da manya da matasa kuma kamar yadda na bayyana baya abinda haka ke nufi shine tabbas akwai ayar tambaya game da shirinmu na rigakafi.
Aisha Ma'az kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin Najeriya ta rufe iyakar jamhuriyar Benin domin hana fasakorin abinci musamman ma shinkafa. Ga dai Nasara da Melika ya dauke da wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce muradin yaki da 'yan sumoga ya sanya shi ba da umarnin rufe kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin. Shugaban na magana ne a taron rayuwar tattalin arzikin Afirka a Japan yayin da yake ganawa da shugaban Benin Patrice Talon da ke cewa rufewar na kawo koma baya a ƙasarsa. Shugaban ya ce illar 'yan sumogar musamman ma kan shigo da shinkafa na kawo naƙasu ga aikin noman shinkafar a cikin gida. Amma duk da haka ya ce zai duba buɗe iyakar nan gaba kaɗan bayan ganawa da shugaban na Benin da na Jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu. Tun farkon gwamnatin Buhari ya ba da umarnin rufe kan iyakar ta ƙasa. Shugaban hukumar hana fasakobri Hamid Ali ya ce dalilan ma haddana rashin kayan aikin gwada ingancin shinkafar a kan iyakar ƙasa.
Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a guntatawa mutane ba haka bane, ba hana shigowar shi da shinkafa ba. Amma kuma mu yi la'akari, ai muna noma shinkafa a ƙasar kuma muna noma shi da yawa. Yanzu gwamnatoci da yawa, gwamnoni wajen 31 sun yi hoɓɓasa game da noman shinkafa a ƙasar nan. To in manomanmu suka noma shinkafar nan, muka kuma saki boda muna saku shigowa da shinkafa, me zai zama makoman wa'annan manoma? Na daya sun rasa aiki, na biyu shinkafar da suka noma zai lalace, na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa, a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake shigowa ta ƙasar gubatacce ne, don saboda ba a tantancewa a tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo. Mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasakofri ne, ba ma ta hanyar da ya kamata ba.
Masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu na da ra'ayin rashin ribar rufe kan iyakar yafi ribar yawa.
Ai ana noma, an noma tumatir sai da ya koma naira 300 kwando saboda tsananin noman. To za ka ce ba a noma daga waje ake shigo da su? To wanda ya shafi hahuwan farashi, kaga wannan hahuwan farashi kenan. Sai na biyu, bodar da ake taimakawa, wacce ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci, kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin Najeriya. Kuma a arewacin Najeriya a nan aka fi yawan mutane, kuma da yawan mutanen nan abinda ke taimaka musu shine dan abin da suke samu na kasuwanci, wanda sukan tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yaji samu dan kuɗin shiga wanda yake taimaka musu. To kullun sai ka samar da yanayi, sannan zaka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya ayi kasuwanci ƙasa da ƙasa, an riga an sa yarjejeniyoyi. To waɗannan yarjejeniyoyi da aka shiga a jahilci aka shige su.
Yanzu dai a kasuwannin Najeriya akwai shinkafar da ake sarrafawa cikin gida, rufe abuhuna masu sheki. Duk da haka ba lallai ne shinkafar na da marmari a abinci ba ko farashi mai matukar rangwame. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa gaida Nasira da Melika, in an jima kaɗan zan buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da rufe iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin da aka yi maudu'in mu na yau kenan? A shirya a kira mun an jima kaɗan, kafin nan a shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla da farko zamu je Kwantagora a jihar Niger. Wani ne akan layi daga Kwantagora?
Ni ne Manu Gane dan PDP daga nan Kwantagora nan gangaren DCG.
To malama menene ra'ayinka kan wannan rufe iyaka da aka?
Abinda ra'ayi na gaskiya wannan rufe boda da gwamnatin Najeriya ta yi muna goyon baya ne kwarai da gaske. Domin mutane ne waɗanda ba su da kishin kasa. Su zo ga abinci ana noma a Najeriya bai kawo. Sai su zo kuma suna fasa kauri suna dauko shi daga wata kasa suna shigowa da shi Najeriya, manoman Najeriya suna karewa. Gaskiya wannan bai dace ba, saboda shekarun jiya na ce mu riga na yi amfanin gona in kawo mu ta gida ga sanan ta yake hatta gaji a yi kishi kowa a kama sayan wannan shinkafa mu yi kishin kasanmu mu ma yanzan wannan.
To kana ganin ingancin shinkafa da take da shi ta Najeriya ta kai ta kasashen da ake shigowa da su?
Ta ba shi wancan inganci ta fi kyau. Shekarun jiya mu riga shinkafa ga sanan ko ina ana sayarwa shinkafar Najeriya ta yake hatta ga jikura tadda ita duk shinkafar da ka sani aka nomawa kasashen nan na waje shinkafar da muka nomawa duk ta fi ta inganci.
To malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Nasarawa. Wani ne aka layi daga Nasarawa?
Awal Usman Abubakar daga Nasarawa.
To malam Awal, me zaka ce kan wannan batu da muke magana?
To amma a gaskiya ni dai kan na amince da rufe bodan ne don gaskiya ya kamata mu ci namu amfanin da muka noma a gida. Bai kamata mu debo na waje mu zo muna bunkasa waje ba. Ya kamata mu bunkasa na mu bunkasa a gida na.
To kana ganin na gidan zai isa ya wadatar ga kowa da kowa?
Ya kamata mu bunkasa Najeriya ba mu je muna madauki kudin mu muna bunkasa waje ba.
To baka ganin nace wanda ake shigowa da su baka ganin za su isa wanda ake a Najeriya su wadata?
Namu ya isa ma namu inda zamu tsayar da kafan mu namu ya ishe mu har mu fitar da shi waje mu.
To malam Awal mun gode kwarai da gaske. Bari mu je garin gwamnati Kaduna. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Alhaji Hashim cikin wadan mangin Kaduna Najeriya.
To Alhaji Hashim, me zaka ce kan wannan batun nan?
Siraji Hashim.
Oh Siraji Hashim.
Akai ke to alhamdulillah. Ya mun ji daɗin wannan kulle boda da aka yi. Sakamakon dama idan ka dubi shinkafa dama namun ne ake fita da ita waje a gyara ta kuma a dawo mana da shi.
To amma kuma rufe bodar da aka yi ba shinkafa kaɗai ake shigowa ita boda ba, sauran kayayyakin kuma fa ba ganin za a shiga wani ma?
Ai gaba ɗaya kayayyakin yana da kyau, dama kulle bodar yana da matuƙar amfani saboda manoma za su ji daɗi. Sakamakon idan ana shigowa da wani daga ƙasan waje kaga namu zai arha da yawa, amma ko in ba a shigowa da shi kaga za a samu
darajar sosai da sosai. To Siraji Hashim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Filato. Wani na kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Bala Komanda ne daga Bukur jihar Filato.
To Bala Komanda, me zaka ce game da wannan batu?
Watan gaskiya Allah ya saka ma wannan gwamnati da alkhairi, saboda gaskiya matsalolin da ake samu a bodan nan ya ishi mutanen Najeriya. Ya kamata ba shinkafa ba, sauran abubuwa ya kamata a ce hukumomi sun tsaya a kai, saboda shin wannan abin da aka yi an taimaka ma manoma ne? Saboda shin wannan abubuwan da yake faruwa a arewa, to ya kamata mu tsaya da kafanmu domin duk harkar noman nan mu tsaya da kafanmu, saboda nan gaba duk abubuwan da ake ganin cewa masu karewa ne amma noma fa baya karewa fa. Don haka gwamnati take nuna mana mu tsaya da kafanmu, Ubangiji kuma Allah ya taimake mu, Allah ya sa a dace ku kuma bayan Amurka, Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi da kuke dora mu akan waɗannan ra'ayoyi, Ubangiji Allah ya sa a tashi da
komanda. to mun gode kware da gaske da wannan ra'ayi naka Bala Komanda. Bari mu je Zamfara. Wani ne akan layi a Zamfara? Malam na Zamfara, kana tare da ni? To da alama dai layin sa ya goce na Zamfara. To ga kira mun samu daga Nasarawa. Wani ne daga Nasarawa?
To assalamu alaikum.
Kuna tare da Salam
Misali Likita Radio da Agwagun domin jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
Galba Sale Likita Radio, muna sauraron ka. Me zaka ce game da rafi iyaka da akai?
To a gaskiya ne rubu da nan da akai ne kan yayi mun daidai. Domin in ka tuna ai kusan Najeriya nan ba abinda aka gabatar da shi illa noma. Kuma wannan noman kamar yadda shugaban kasa yake ayi noma din nan, to lalle idan aka bi ka'idar noman kamar yadda shugaban kasa ya ba da izini, in dai har noman zai kai ga hannun talakawa a miƙa musu a kayan gonan a lokacin da ya dace ayi noman, to insha Allah mu za mu bunƙasa. Sai da mai ta bunƙasa ai da tattalin kanta bai kamata a ce muna da filayen noma, muna da al'umma. Yawancin ayyuka ma na ta'addanci da ake yi da kashe-kashe da sauran kindaci nan, an ce za a dawo a tsaya a noman a ciyar domin isa mu bunƙasa ƙasar mu da duk wani tattalin arziki za ka ga mun bunƙasa.
To Garba Sale, mun gode. To mun gode muwa Garba Sale da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Kani Mai Wankin Hula da ke cikin Birnin Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Kani, muna sauraron ka, me za ka ce kan wannan maudu'i namu na yau?
To alhamdulillah, to a gaskiya ni dai ban goyon bayan yanda aka kulle bodar nan. A dalili na ko shi ne ya kamata a ci gwamnati ta tsaya ta yi tsare-tsare yadda yake, abin ba zai kai mu jama'a sun ta'azzara ba, sun galabaita da yawa. Tunda kaga yanzu daga dan kulle bodar nan kaga wasu abubuwa sun dan kama tashi. To saboda haka nikan dawo hankalin gwamnati irin waɗanda kasashen da suka ci gaba suka yi tsare-tsare suka tsara yadda yake, ba jama'an su talakawan su ba za su wahala ba. Ya kamata don Allah gwamnati ta yi ta a matsanta ma ainihin talaka. Duk manoma kada su yi ƙasa da yawa wadda yake za su kai mu da sun kari, don aka daidaita abin yi ina ganin za a samu sauƙi. Na gode Kani Mai Wankin lafiyan Birnin Zaria.
So Kani Mai Wankin, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayin naka. Bari mu je Naija. Wani ne akan layi?
Ina tare da Ibrahim da muke fita garin Mai Gode a Kemba.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To ai ba rihe boda ne matsala ba, don za a iya rufe boda kuma su manyan su za su fara keta wannan dokar. Domin saboda idan da za a rufe bodar nan a bangaren da ya abinci a Najeriya, abinci za mu noma mun fi ƙarfin abin da za mu ci. Domin saboda ainihin akwai shugaba manoma na Najeriya Yusuf Kabiru ya yi bayani da cewa idan da za a ba noma tallafi a Najeriya, to kamar budget ɗin da ake nan na shekara, to insha Allah za a samu wannan kuɗin jema da haka. To amma ko su mai sa su fara ki su fara ke to nan da nan, ko haka muna muku godiya game da arzikin su wanda kuka dinka abin nan dinnan, muna muku godiya akan ta.
To malam, mun gode kwarai da gaske. Malam Ibrahim Bin Wankin Hula, bari mu je Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Alhaji Baɗi. Insha Allah Alhaji Mahmud Ade, to karaman hukumar Giwa, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Baɗi, sai mu ce muna wa fata. Menene ra'ayin ka?
Amin amin, Allah sanya. To gaskiya ni a ra'ayina ne ma akan wannan kulle boda, sai shi a ce duk abin da za a yi tunda yanzu ana cikin wani yanayi na rayuwa haka na talakawa. To ai wani tsari kafin a ce an buɗe an kulle wannan boda din. Ai wani tsari, tunda gaskiya da talakawan manoman su kansu su ma suna cikin wani wahala. Saboda mene? Ainihin take ba yi tsari yadda za a samu maganin ƙwari haka da sauransu. To da an ce an yi wani tsari yadda su ma za su ji daɗi, to da sai a ce an kulle din. Amma yanzu ɗin duka akan wahala ne, to sai a yi wani tsari kafin abin nan. Muna fata dai Allah shi zaune da ƙasar mu lafiya, Allah ya saka muku da alheri kuma da wannan dama da kuke ba mu.
To mun gode kwarai da gaske. To da kuma kiranka sai mu koma Kwantagora a jihar Naija. Wani ne akan layi da Kwantagora?
Adamu Yusuf Leda daga Kwantagora.
To Adamu Yusuf, muna sauraron ka.
To gaskiya wannan rufe boda da aka yi mu yayi mana kyau. Saboda gaskiya mu manoma ne, yawancin mu mutanen Najeriya, especially inda na fito, mutanen Neja, aksarin mu yawancin mu manoma ne, kuma duk kasuwancin mu ya ta'allaka da noma ne. To saboda haka daga rufe bodan nan yanzu har abubuwa sun fara canzawa. Yanzu duk wanda ya noma masara, ya noma wake a yankin nan namu na Kwantagora, ya noma masara, ya noma wake, tsakani da Allah wallahi asara ake yi. Duk wanda ya sai kaya kuma ya ajiye, asara yake yi.
To yanzu ba ga kayan suna tsada, yanzu an ce suna tsada.
Eh, wani tsada suke yi. Har yanzu masara bata wuce naira 800 ba. Nawa aka yi sayan buhun taki? Amma ya kamata daman a talla tun kafin wannan watan, ya kamata tun wata biyu da suka wuce, ya kamata a ce an rufe boda saboda mutane su samu su noma masara. Mu muna sai da maganin feshi, muna sai da taki da sauran.
To mallam Adoyi,
amma yawancin mutane duk wanda zai zo sai ka ji ya ce gyada 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 da sauransu. Mafi yawancin mutane sun ki noma abinci.
To mallam Adoyi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je jihar Niger. Amma har yanzu muna jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Ibrahim na wankin hula ne ya dawo.
To mallam Ibrahim,
idan saboda wannan bawalan da ya gama magana yanzu, to magana tashi haka take. Yanzu ya kamata a ce takin nan da ɗan takin nan da za mu sa a gona, a ce muna samun shi a sauki kuma a cikin lokaci. Sannan maganin feshin na haki da na ƙwari ya kasance muna samun shi da sauki kuma a kan lokaci. To abin da ya kamata shugabanninmu su rika kula da shi kenan, saboda mu ƙananan manoma mu rika samun tallafi ɓangaren noma, noman mai ci gaba. Sannan kuma za mu sayar da ya kasance mun sayar yadda za mu ci riba, wai mu Allah ka wata shekara kuma mu sake ba da himma ga noman nan.
To mallam Ibrahim, to mun gode mallam Ibrahim, bari mu ba wasu dama su ma su faɗi ra'ayinsu. Mun gode ƙwarai da gaske da wannan ƙara kira da kai. Bari mu je Kogi. Wani ne aka layi da Kogi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin. Wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Jiniya Alhaji daga Ajakuta, jihar Kogi.
To mallam Fili Garega.
To tsakani da Allah ni saboda yayi man daidai, mu matasa a Najeriya mu taji, mu yi kuma muna dai roƙon a inganta taki a cikin lokaci. Mu tsaya zai daka mu ci da kanmu, ba wai tsayawa za mu yi sai mun je an kawo mana mu yabi nan. Mu tsaya zai daka mu ci da kanmu da kanmu, ba wai za mu jira muna a sama mana taki a cikin lokaci. Na maku fata alheri, Allah sa taki lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To har yanzu dai layi kama buɗe suke. To ga kira mun samu daga Bauchi. Wani ne aka layi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mallam Ayuba, muna sauraron ka.
To lallai wannan rufe boda da gwamnati ta yi daidai kuma haka ake so. Sannan manoma da suka noma shinkafan su za su samu sauki na wajen sai da shi a samu riba sosai. Amma idan aka ce an bar boda din na abuɗe, lallai manoma ba za su samu riba ba, kuma za su faɗi. Muna roƙon gwamnati ta ci gaba da rufe wannan boda saboda manoma su samu riba ƙwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mallam Ayuba, mun gode ƙwarai da gaske da wannan kira da kai, da kuma daga wai kuma ƙarshen kiranmu na yau. Sai kuma gobe nan Allah kuma zamu sake baku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 5 saura minti 5. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mai horar da ƴan wasan Najeriya na Super Eagles Ghana Toro ya nuna sha'awar samun ɗan wasan gaba haifafen ƙasar Ingila Josh Maja domin bugawa Najeriya wasa a wata mai zuwa. Maja, wanda wasu iyaye 'yan Najeriya suka haife shi a London, ya taka leda ne a kungiyar Sunderland ta Ingila kakar wasannin da ta gabata kafin ya koma kungiyar Bordeaux ta kasar Faransa a watan Janairu. Dan wasan bai taba wakiltar kasar Ingila ba a kowane mataki na gasar ƙwallon ƙafa, don haka Ro yake ganin babu buƙatar cika wasu sharuɗa na hukumar FIFA domin canja kasar buga wasa kafin samun Maja. A wani labarin kuma, hukumar ƙwallon Najeriya wato NFL ta mika goron gayyata ga matashin mai tsaron gida na kungiyar Chelsea Shakiru Adegoke domin bugawa kungiyar matasan kasar ta Golden Eaglets a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta matasan kasar da shekaru 17 da za a soma a watan Oktoba a kasar Brazil. Adego Ke wanda shi mahaifin kasar Ingila ne ya so matakala da kungiyar matasan Chelsea yan kasa da shekaru 12 tun a shekara ta 2016 rahotanni na nuni da cewa hukumar kwallon Najeriya ta yanke shawaran nemo yan kasashen waje asalin yan Najeriya domin bugawa kungiyoyin ta wasa a madadin rayuwarsu a kasar. Yanzu haka ana cikin damuwa a kungiyar Juventus ta kasar Italia a daidai lokacin da ake hasashen kocin kungiyar Maurizio Sarri ya yi kunnen kashi da gargadin da aka yi masa na barin shan taba sigari kwanaki kalilan bayan da aka gano yana fama da cutar huhu. Sarri mai shekaru 60 a duniya ya koma kungiyar ta Juventus ne daga Chelsea a ƙarshen kakar wasanni da ta gabata. Kocin bai sami zuwa filin wasa ba sadda kungiyar ta yi nasarar doke fama da ci daya da nema a wasan bude gasar Serie A ta bana a ƙarshen mako, lamarin da ya haifar da damuwa ga zukatan shugabannin kungiyar har suke bukatar lalle ya daina shan taba domin ya sami sukunin fuskantar aikinsa. A fagen tsere kuwa wata 'yan Najeriya Tobia Musan ta kafa sabon tarihi a gasannin guje-guje da tsalle-tsalle na kasashen nahiyar Afirka da ake gudanarwa a kasar Morocco. Amusan ta zo ta daya a gurin fanfalaki na mita 100 a cikin dakiku 12.6 inda ta zarta tarihin da Gloria Alozi ta kafa na dakiku 12.7 a shekara ta 1999 shekaru 20 da suka gabata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala kafin mu kai ƙarshen shirin ga Aisha ta dawo da labarai, amma wannan karan a takeici.
Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa har idan kasar Amurka tana so ta koma tattaunawa da ita, to ya zama wajibi ta yi aiki da yarjejeniyar da suka tsayar wanda ya rage wa Iran damar ci gaba da yunkurin mallakar makamin kare dangi wanda zai maye gurbin takunkumin da ta kakaba wa Iran. Da yake jawabi a Malaysia a yau Alhamis, Zarif ya zargi Amurka da aikatawa mutanen Iran ta'addancin tattalin arziki. Sannan hankali alamomi na dada bayyana game da irin gwagwarmayar da dan takarar jam'iyyar Democrat zai kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaɓe mai tunkarowa da za a yi baɗi. A baya an samu kusan mutane 20 da suka tsaya takara, amma sannan a hankali ake zamewa. A jiya Laraba ne Sanata Kristen Gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takararta sakamakon rashin masu goyon baya. China ta sake aika jami'an soja zuwa barikin soja ta Hong Kong yayin da ƙasar take ci gaba da fuskantar rikicin siyasa mafi muni tunda Hong Kong din ta koma ƙarƙashin mulkin China a shekara ta 1997.
To madalla a gaishe ki da takaitattun labarin mu karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za ku muka iya ziyartar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yau, Mr. Phil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.